Okay.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بيان حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda cikin kaddara wasa ne ya sake kaddara saduwar mu a daidai wannan lokaci domin ci gaba da takaitaccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na adda'u wa dawa wanda ake ce ma al-jawabul kafi liman sa'ala al-dawa'i shafi na babban malami Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah a darasi da ya gabata mun dakata inda malam ya dauko bayani ya shiga bayani dangantace da maida wannan shubuha ko wannan mudani da aka sa ko da ake so a sa shi a jewa shi a cikin mutane shine ya cewa a dogara akan rahmal Allah ko afuwal Allah amma kuma mutum yana nan akan wannan abin da yake aikatawa na saban Allah bai sauka ba shi kawai hujje shi da ya dogara da ita wadda ita ce dalilin wadda ita ce yake ganin saboda za ta sa ya samu tsira shi ne kawai afuwar Allah Allah mai gafara ne Allah mai afuwa ne Allah mai rahma ne Allah mai karamci ne to Ibn al-Qayyim ya yi raddi ga wannan maganar ya nuna cewa lalle wannan haka yake Allah subhanahu wataala mai afuwa ne mai rahma ne a zahiri yake amma kuma an mance cewa Allah subhanahu wataala غفور رحيم ني sannan kuma shaydidu al-iqab sannan kuma wa annahu la yuraddu basu ala qawmil mujrimin ba a maida hushin shi ga wanda suka zama to ko azaba shi wanda suka zama to azalimai ne dan haka Ibn al-Qayyim yace kai kaushe ma wanda ya dogara akan afuwal Allah tare da kuma yana ne ya togace ya tabbata akan lehin da yake aikata bai sauka ba to wannan shi ya zama to kalmu'alij kaman mai tawun kai ne ko kaman mai karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala hal muka zo ƙarshen hadisin da ya kawo hadisi mai tsawo hadisin da yake bayani kan cewa hadisin al-Bawa ibn al-Azib radiyallahu ta'ala tabbata zai shike cewa sun mutu tare da manzon Allah zuwa janaza ta wani mutum daga cikin mutanen Madina sai yake bada labari cewa sun zamna ga sunan kamar tsuntsu a kansu da yanda suka nutsu da sai ga manzo Allah ya koma yayi guda ya zamna sai su ma a lokacin da suka nutsu kowa hankalin shi ya dawo jikin shi to a lokacin da manzo Allah yake ba da labari cewa ai bawa idan ya zama to yana mai bawun duniya yana mai fuskantar lahi wa Allah subhanahu wataala zai aiko mishi malaiku idan na kirki ne malaiku rahama su zo da littafani daga aljanna da turare idan kuma bawan shi ma ba na kirki bane aka san karantu malaiku za su zo masu bakon fuska da likafani mai ake ta mai kaushi da sauransu to wannan hadisin ne malam da ya kashi yana so ne nuna cewa wanda yake ganin cewa shi hujja shi dogaro ne akan afuwar Allah kuma yana nan akan lehin shi to ga ƙarshen waɗanda suka yi suka tsaya shi Allah ko waɗanda suka sawa man Allah ko waɗanda suka ke bin umarnin Allah ga ƙarshen su kuma waɗanda suka bar laifuffuka suka gane cewa saban Allah ne suka tuba suka koma ga Allah su kuma ga ƙarshen su idan malam yana yin raddi ne a wannan shubha shine yake kawo wannan hadisin a yau zamu tashi hadisi inda malam yake cewa wa fil musnad aidan qala bainama nahnu fil musnad aidan anhu qala bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama id basara bi jama'atin fa qala ala majtama'a haula قيل على قبر يحكمونه ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا ما لا يكتب في المسند أيضا أتكي المسند haka nan dai an rawaito daga al-Bawa ibn al-Azib yake cewa tsakanin muna zamne ko muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama id basara bi jama'ati sai manzon Allah ya ga wasu jama'a ya ga wani taro na mutane sun taru sai manzon Allah ke tambaya alama jama'a haula waɗannan mutane me ya tarar da su akan menene suka yi suka taru kila sai aka ce manzon Allah ai ala qabr yahfiruna sun taru akan wani kabari ne suna tuna ne suna rami ne za a zo a binne wani tafadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nan da nan kuma manzon Allah sai ya zabura ya tashi ya je wajen waɗannan mutanen fa badara baina da ashabihi manzo Allah sai gaugawa ya shiga gaban sahabban shi musri'an yana mai gaugawa ya wuce ya bi ta gaban sahabban shi ya wuce hatta ta haila qal manzo Allah bai tsaya ba sai da yazo kan wannan kabari fa jata ala hukumati manzo Allah da yazo sai ya sukunya kace ya duka abusa guyoyin shi shi wannan albara yake cewa fasta qabaltuhu bayne dai ni kuma sai nazo na fuskanci manzo Allah da gaban shi nazo gaban shi na tsaya da gaban shi dan in gani li anzu ma za yasna in ga to manzo Allah me ya kawo shi har yazo ya shiga cikin wannan taro yazo ya duka nazo ne in zo in tsaya an lillahi na je ni shiga gaban shi dan in gani manzo Allah me zai bale yake ta sabaka manzo Allah da yazo kan wannan kabarin kuka hatta ballata min dumu'i har sai da kasa ta shiga saboda hawayen shi da yake da su yake da su a kasa kuma aqbala alayna bayan wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu fa qala sai yake cewa ai ikhwani yace kai yace ya ku abakaina limithli hadha alyawm fa a'iddu malaka ta to lallewa da kutumcin wannan ranan ne fa a'iddu zai tanadi ko kuma ku yi tanadi dan zuwan wannan rana ko dan zuwan kwatancin wannan rana ma'ana dan zuwan ranar mutuwa a wannan hadisin kamar yadda muka ce malam ya tashi ne dan ya nuna cewa kenan kaga manzo Allah sallama ya ubauci mutane su yi tanadi kaga babu wanda zai saka ibadu babu wanda zai saka kance ce shi ya dogara akan afwal Allah ko rahmal Allah ba tare da kuma ya aiki ba ko kuma ya dogara akan afwal Allah kuma yana nan akan laifukan shi da yake aikatawa to wannan kamar da Ibn al-Qayyim yace wannan fahuwa kal mu'ali kamar yana mai jayayya kamar yana mai tawon kai kamar yana tsare ta ma ayoyin Allah subhanahu wataala wannan hadisin malaman hadisi suna cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba hadisi ne da'ifi cikin sunadin shi akwai Muhammad bin Malik ana cewa bai ji hadisin daga shi al-Bara ibn al-Azib ba ibn al-Qayyim ibn Hajar ma yace saduqun ne yukhdiru kaseera saduqu ne yana yawan kuskure hadisin da aka ce yana da illa akwai rauni a gare shi to ko da a ce hadisin bai tabbata ba ai dama Allah subhanahu wataala ya umarci mutane su yi tanadi saboda gobe kiyama wannan nususun alqur'ani sun nuna haka Allah ke faɗa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat Allah ya kun dauka imani ku yi tsoron Allah sannan kowace rai ta kalla menene ta gabatar ma kanta saboda gobe kiyama ma'ana ka ga kenan ni tanadin ni kai saboda zuwan wannan kiyama abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah ya ce ka bari ka bari shi wannan shi ne tanadi sannan manzo Allah da kanshi ya zo ya tara yallan gidan shi ya tara sai ya ce to kowa ya tsayar da kanshi daga azabar Allah shi ba ya wadatar da su ba ka anan ma kamar ma yana ga musu to ku shirya wa saboda gobe kiyama Allah ya ki Allah da Allah subhanahu wataala ya ga musu ya ce musu wa an jira shi ta kal aqrab sai zai tara su yake kiran su da guda guda kowa ya shirya ma kanshi kowa ya tsayar da kanshi ni ba na muku koyo gobe kiyama kaga shi wannan kamar yana ga musu to ku shirya ma zuwa gobe kiyama kaga ko da a ce hadisin bai tabbata ba to akwai nususu wanda suke goya musu baya حديث نجوم عليك تواري وفي المسند من حديث بريدة أتكلم مسند لذا حديث بريدة قال يكتي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ودلوك تيما زن الله صلى الله عليه وسلم يافتا فنادى ثلاث مرات تيما زن الله يكرى سؤك أيها الناس ياكو متاني ياكو متاني وزن الله سيدي هكا سؤك sai manzo Allah ya ce wa atadruna ma mathali wa mathalukum yanzu kun san menene kutumci da kutumcin ku kun san kamata da kamo ga yayi kutumci da kutumcin ku ma'ana ni a matsayi na da ku a matsayin ku kun san a wani misali kuke shine yake so ya ga musu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzon shi su kadai suka sani wannan yana daga cikin ladabi na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah ya tambaye su akan abin da sun sani, wannan tabi'a sa ce ba sa bada amsa, suna sallama manzo Allah ne dai ya hudi abin da sun sani wa, saboda kan aje wanda suka sanin an shahe shi zamanin sarkar wahayi, sai aje eh su ce kaza, sai a ce to ai wannan an shahe shi yanzu aya ta sarko aka ce a ban shi yanzu sabo ne, ko kuma dai kuje kuje a ce a ko kuma a in ma daidai kin ne yana daga cikin ladabi kawai su dai ki sanin da Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin nan sahabbai suka ce manzon Allah Allahu wa rasuluhu alam, Allah da manzon shi su kadai ne mafi sani akan wannan abu. Fa qala sai manzon Allah yace inna ma masali wa masalukum, manzon Allah yace kwatamcina da kwatamcin ku, yace masalu qaumi kamar kwatamcin wasu mutane ne, khafu aduwan ya'tihim, suna tsoron wani maki wani maki ko wani abokin gaba da zai zo musu ya far musu ko ya zo ya kawo musu wani yake cewa ya kawo musu wani yaki, to suna tsoron wannan abokin gaban da zai zo musu, to yanzu suke so su ya za su sanna zuwan shi dan su dau yake cewa a dan su shirya. Sai manzo Allah ya ce fa ba'athu rajulan yataraa lahum, sai suka aika wani mutum, wannan mutumin wanda ya taraa lahum zai je ya leka musu, zai tsinkaya musu wannan abokan gaban nasu makiyan wannan suna daidai idan dan saboda su kara aiwa cikin shiri. Sai manzo Allah ya ce fa absala aduwa, wannan mutumin ku daidai sai ya ga wannan makiyan, da ya ga wannan makiyan fa aqbala liyunzirahu, sai wannan mutumin ya dawo wajen wayancan mutane da suka tuwa shi, ya dawo wajen mutane shi ne, fa aqbala sai ya gabato wajen mutanen shi, liyunzirahu dan ya galgade su ya sa ya ce musu su shirya su tsaya da shirin su su yi tanadi, kowa ya kama wajen shi, kowa ya dauko makamin shi. Misali sai yake cewa wa khashiya an yudrika hul adu, sai kuma yake yin tsoro kal aje kahin ya iso inda mutanen shi suke, kasu wayancan abokan bagaban su zo su cin mishi su zo su isko shi, ka aje kahin ya zo ya gaya wa jama'a shi ce ku shirya, to shi kuma aje a gama da shi. Fa ahawa bi saudi, sai wannan mutumin kawai fa ahawi bi saudi ya kawai, sai ya kudda tufafin shi, sai yake sunkuya ko kace sai yake daga tufafin shi kamar yake musu ishara ya runga nuna musu, yake musu sai ma'ana dai kawai kace kahin ya zo yake so ya musu ya gane su gane cewa eh waɗannan makiyan suna tambaya, sai yake ishara ko kace ya daga rigar shi yake nunawa, ko misali in ba riga bace wani abu tuta ce a nishi yake musu haka su gane cewa eh suna nan dan saboda su tsaya cikin shirin su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya wannan mutumin yana kiran su yana nuna musu yana musu ishara da rigar shi, yana kiran su ayyuhan nasu ya ku mutane, utitu utitu ya ku mutane an zo muku ha an zo muku an zo muku, yana hudin haka har so uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine misali da misali, wannan hadisi ne yake ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana bada misalin cewa kwatamcin shi a cikin al'ummar wannan tamu kamar kwatamcin mutane ne wanda suna da wasu abokan gaba da suke yaki da su, to yanzu sun san da mutuwa abokan gaba nasu amma ba su san a daidai ina ba suke, suna so su je su ga inda suke su shirya su san inda suke dan su shirya su masa mutuwa a cikin shi, to suke so su aika wani daya ya je ya leka ya ga a yaya fusiyoyin su yake, ya ne yawan su sun kamo hanya ta yadda za su shigo mana dan saboda mu zama mutuwa a cikin shi, to wannan mutumin da ya je sai ya gansu yanzu kahin ya dawo sai yake so ya gaya ma mutane yake jin to kai in je kahin in zo in gaya musu ma a samu matsala, ban in yi gauga da musu masu tun daga nesa ma su san yanda yanayin yake ciki yake gaya musu yake, to manzo Allah nan yana bada misalin cewa shi kanshi kamar wani a Allah subhanahu wataala ya aiko shi dan ya zo ya gaya ma mutane abin da yake baya abin da yake kiyama, kenan ku shirya, amma manzo Allah yana kutantawa cewa ka aje Allah subhanahu wataala ya dauki ran shi bai isar da wannan sako ba, to yanzu manzo Allah yana gaugawa ya gaya ma al'umma duk wani abu da ya sani yana faɗi shi baya koyewa, duk abin da ya sauka a gare shi yana faɗi ma mutane, abin da zai sa su tsira abin da zai sa mutane su hallaka yana musu galgadi akan su bar shi, to shine wannan kwatancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma, kaga shi ma dai wannan kamar manzo Allah yana galgadi ne cewa yana ishara ne cewa shi Allah ya aiko shi ne dan ya gaya ma mutane abin da yake cewa yake jiran al'umma idan su bi Allah subhanahu wataala ba, kamar ga wani makiyi nan ya dawo yana so ya hallaka ku, to ni na zo in ga yaku ne don ku zauna ku kin shedan yana iya shiga ciki, yana iya shiga ciki yanayin aikin sabo duka zai wanda zai sa mutum ya hallaka duka yana iya shiga ciki. To Allah subhanahu wataala ya aiko mun zan Allah ne dan manzo Allah ya ga ma mutane zauna a cikin shirin su, ko kuma su shirya ma kahin wannan makiyin nasu zo ya hallaka su, to su su zama a cikin shirin kahin mutuwa ta zo, kahin shirin zo ya hallakar da su, kahin sako zo ya dirme da su, kahin ruwan su zo ya hallakar da su, ta kai su da za su yi hallaka, to su gyara tsakanin su da Allah subhanahu wataala, su ba abin da Allah ya ce, su ba abin da Allah subhanahu wataala ya hana. To kaga wannan shi ma raddi ne ga wanda suke ganin cewa a'a ka dogara akan ni'imar Allah ko afuwar Allah kai ta sabanka. Kaga idan da haka ne da manzo Allah ba zai bada wannan misalin ba, ba zai bada kwatanci a gare shi ba cewa a misalin shi kaman misalin wannan mutumin ne. Wannan hadisin shi ma malamai sun ce yana da rauni. A cikin hadisin akwai Bashir ibn al-Muhajir, Imam Ahmad ma da ya ka hadisin a cikin Musnad, to kuma shi ya da'afa rawin amma kuma ya ka hadisin shi, amma kuma an samu Ibn Ma'in ya wasaba shi wannan rawin hadisin dai da wannan isnadin bai inganta ba, amma akwai yana da shawahid kuma yana da wasu hadisai wanda suka zo suke nuni akan ingancin wannan magana. Hadisi na ga malai ke cewa وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر او رواية كل ما اسكر حرام وان على الله عز وجل احدا او رواية عقدا لمن يشرب المسكر ان يسكره من طينة الخبال. قال كيل عفوا كيل وما طيبة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وأن حديثي أتكين صحيح مسلم حديث جاء من عبد الله رضي الله عنه تبتا قريش يكي توا للمن ذن الله صلى الله عليه وسلم هنا توا كل مسكر دكا ونا أبن دي سام تنيا ببو ييماي أو تروايا مساء عداكو يا يكي كل ما أسكر أو تروايا كل ما أسكر دكا أبن دي zai sa mutum ya kada da zai kadar da mutum ya sa yayi maye haramun, wannan abun haramun ne. Sai manzo Allah ya ce wa inna ala Allahi azza wa jalla, sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani alƙawari ko ya dau ma kanshi wani alƙawari cewa duk wanda ya sha abun da zai sa shi maye, to Allah ya dau alƙawari an yusqiyahu, Allah zai shayar da shi min tinatil khabal, daga tabo bacacce ko kace tabo mai dauda ko kace tabo gumbatacce. Kila sai sahabbai suka ce wa manzon Allah wa ma tibatul khabal, wanne ne tabo gumbatacce? Sai manzon Allah ya ce araqu ahlin nar, shine jibin yan wuta, ko kace wa au usarati Allah, ko kuma mugunya ta yan wuta. Mugunya ta yan wuta yace mugunya wanda take hada da jini, wanda saboda ciwo, saboda kuna da wuta ta musu wajen hayyayi mugunya kuma tana zuba. To wannan mugunyar ita ce za a shayar da wanda ya sha giya ko wanda ya sha duk wani abu da yake sha ma da yake sa mai. Wannan hadisi ne sahihi, hadisi ne a cikin sahihi Muslim. Wannan kuma hadisin kaga yana nuni naukun azaba ga wanda ya sha giya. To ina kuma da wanda shi zai ce ya dogara akan afuwar Allah kuma yake ta sabo, kaga kamar yana ƙaryata wannan hadisin. To wannan hadisin kuma kai tsaye yana raddi ga wannan magana. Hadisin wannan asalin hadisin ya zo ne wani mutum ne ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangance da su sun akwai wani abu da suke sha mutanen Yaman, yace akwai wani abu da muke sha, yace muna nika dawa ce na yi tauri ko gidan muna nika dawa, ni yanda zai ni mu nika ta mu tsima ta kai wani matsayi, to din mun sha tana samu baye. Sai manzo Allah ya ce kullu muskirin haram, dukkan abin da zai sa ka mai haramun. Kaga wannan ba sai giya ba, kaga bukutu ko mu a wajen mu bukutu da ake yi ta ma da dawa ake yin ta ko da hatsi ya kwanda hatsi za a zo ita ma a tsumata, haka nan dumele wa ana iya mai da shigiya ana sa shi ma yadda za a iya koma kiya, haka nan ka dauka duk wani abu wanda za a sarrafa shi yadda zai yi ya kada, to wannan shi ma haram. Kaga yanzu an ce hal maganin mura ake yin su to zai yi shi malam Musa a yi dan dai ya kada mutum, to duka wannan duka shi ma matsayin giya yake a wajen yake cewa wajen hukunci shi ma haramun ne, yana giya take haramun ne kuma shi ma wannan wa'idin ya shiga ciki, wannan naukun azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari cewa duk wanda ya sha abin da zai sa shi yayi maye to ranar tashi alkiyama Allah zai shayar da shi tabo. Aka ce tabo, mun san tabo ko laka, to wannan tabon tabo kuma gurbatacce, to shi tabon ba wai tabon da muka tunani a shi tabon wannan jibin yan wuta, jibin da za su yi in ya taru da Allah na wadi su da Allah na wadi yan wuta su wayusqa mimma in sadiq, za a ringa shayar da su da wani ruwa sadiq shine na mugunya. Ka san akwai alqaihu akwai asadi musun mugunya ko to ita mugunya ne zan ma samu ta ko Allah ta da gurin lafiya eh ana samun ta a ciwo to mugunya kaga idan ciwo ne ya rube ko idan ciwo ne ya rube yake ba da mugunya to kuma akwai alqaihu akwai alqaihu mugunya wanda muka sani akwai kuma asadi shi kuma asadi shine mugunya bai hada da jini mugunya ce amma har ta tafi da jini to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai shayar da wanda suka sha dukkan abin da ya zama to yana bugasuwa giya ce ko kuma abin da ya kama da giya malaiki to fil musnad aidan a cikin musnad na Imam Muhammad haka nan dai daga hadisin Abi Dharr daga Allah tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni awa ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un afati as-sama'u wa huffa laha an ta'fa ما فيها موضيع أربع أصابع إلا وعليها ملك ساجد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفوش ولخرجتم إلى السعدات تجأرون إلى الله عز وجل قال أبو ذر والله لوجدت أني شجرة تعبت وأن حديث ما لا يأتي لك مسند حديث أبي ذر يكي توا من ذلك يكي توا inni awa ma la tarawun ni lalle ina ganin abin da muka gani manzo Allah ce ni ina ganin abin da muka gani wannan kuma haka yake manzo Allah yake fadi a wani lokaci yazo zai yi ma wani sahabi sallah wani sahabi zai zo zai mishi sallah sai ga manzo Allah yana haka yana haka sai sahabi suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ni ya rasulullah sai manzo Allah ya ce mala'iku ne suke tuwo zai ya wani yi ma wannan mutumin sallah kaga a lokacin nan ma inni ara mala tarawun ina ganin abin da muka gani manzo Allah ya ce sannan kuma wa asma'u mala tasma'un ina jin abin da kuka ji wani lokaci ana zaune a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka ji wani kara sai manzo Allah yake gaya ma sahabbai cewa wannan wani dutse ne aka jewa cikin wutar jahannama shekara 70 yana gangarawa bai fada ba sai yanzu kagani wa asma wa la tasma'u sai manzo Allah yake cewa afatis sama'u sama tana kara sama tayi kara kace tayi kara saboda cika da kai ba kara irin da sauki ba tana kaga kamar yanzu haka an kuka hawo wani abu idan kuka mushe zaka ji na kan 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 to sama tana irin wannan karan sai manzo Allah yake cewa huqqa laha an ta'ita to ai sama ya cancanta a gare ta tayi karan wannan saboda ni ma fiya mawdi'u arba'i asabi a cikin sama babu daidai wajen da zaka dora yatsa guda hudu illa wa fiha malakun sajid fati sai a wannan wajen wa alayhi afun illa wa alayhi malakun sajid fati sai ka samu mala'iku mala'ika yayin sujada a wannan wajen ba'ana yanda sama ta cika da mala'iku hatta wajen da zaka iya dora yatsa guda hudu babu dukkan mala'iku ne sun cika ta sun yi sujada ga Allah subhanahu wataala wasu suna sujada wasu suna tasbihi wasu suna kewaye baitul ma'mur mala'iku da suna ibada ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ki talau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da a ce kun san abin da ni na sani to la dhahibtum qalila wallahi da kun yi dariya kadan wanda bakaitum ka cigaba kuma kun yi kuka da yawa wa ma talazzaitum bin nisa ai da ma bu ku ji dadi da matan ku ba adal fusha kan shi muda da ba ku ji dadi da iyalinku ba manzo Allah ce wala kharaytum ila as-su'dad da kun futa zuwa kawo zuwa tudu ko kace zuwa hanya kuna neman malaba ai taj'aluna ila Allah kuna zuwa kuna fakuwa kuna neman malaba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qala abu zar yake cewa wallahi yace na rantsi da Allah da naji wannan hadisin lawajidtu na so ma a ce alishi da wato na koma wata itaciya ko na so ma a ce ina ma a ce ni a lokacin nan wata itaciya ce to wannan wanda ake yanke ta ina ma a ce ni ba a yi da mutum ba mana yanda Abi Dharr da yaji wannan hadisin ne tsoga ta sai ke cewa ma ai ka san kamar yanda ake cewa kafiri kafiri idan yaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ima dabbobi shari'a akuya da akuya mai kaho wanda ta soki wanda bata da kaho wannan tashi alkiyama wanda bata da kaho Allah zai sa mata kaho dan tarama idan tarama sai kuma Allah ce to ko zaman to kasa to kafiri shi ma in yaga wannan an mai da dabbobi kasa shi ma yaga azaba take da zaki da take jiran shi sai ce ina ma tinda wannan mutum zai zama kasa shi Allah ke fadi waya qul kafu ya laitani kuntu turaba to shine shi ma abin da aran yace ina ma a ce na zama itaciya wanda za a rinda yankata ba mutum bane saboda wannan tashin hankali da yake gabara wannan hadisin kaga shi ma tsokata suwa ce ga wanda suke ganin cewa a ko baka bi Allah subhanahu wa ta'ala ba zaka je ka wani lahiya ina saboda manzo Allah yana fadin irin wannan abubuwan da Allah ya tanadi irin wannan abubuwan da suke ranar tashin alkiyama to ina mutum zai ce idan bai bi Allah ba zai je ya samu sai ai babu wannan magana wannan hadisin ya nuna cewa kaga Allah subhanahu wataala ibadal bayi bata wadatar da shi bata amfani da shi komai inda ma a ce mu za mu hasa sallah da azumi da komai ba za mu shata da Allah ba saboda dama kanmu ne muke ba shi sai Allah ke faɗa wa man amila salihan fali nafsihi wanda ma ya aiki kan shi ne yema kaga malaiku ne ga su ne suna ta sujada ga baitul ma'mum manzo Allah ya faɗi a hadisi cewa kullum malaiku 70 suke shiga shi in sun tafi waɗanda suka shiga yau gobe su ne za su zo kullum haka ne hal a yadda kiyama to kaga wannan duka da su ma mala'iku da su da ibadin mala'iku suke da mu duka bata wadatar da Allah subhanahu wa ta'ala komai su ma ne takalifi ne Allah ya dora musu wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake da rauni Imam Hakim ya inganta shi amma Imam Zahabi bai ce komai akan shi ba amma duk da raunin shi saboda Ibrahim ibn al-Muhajir a wani rawi ne wanda yake da rauni to amma duk da raunin hadisin yana da shawahid hadisin yana da shawahid da suke goya mishi baya ma'ana dai kenan dai ko da hadisin bai inganta ba ta hanyar wannan isnadi to hadisin ya inganta ta wasu hanyoyi daban da kuma ta wasu hadisai daban-daban wannan ma'ana hadisin ta inganta kawai dama abinda ya sa wasu suke ganin hadisin bai inganta ba saboda a cikin wata riwaya an ƙara wannan magana Abu Dharr da yake ta wallahi la wadittu kama wasu sun sa ta daga cikin hadisi a cewa magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alali ko magana ce ta Abu Dharr ma'ana dai hadisin ko da bai inganta ba to ma'anar shi ta inganta kuma yana da hadisai wanda suka goya mishi baya wanda suka sa shi ya inganta kenan da haka hadisi ne hasan da wannan isnadi kuma akwai sa da sai wanda suka inganta su ma a wannan ma'ana din wa fil musnad aidan min hadis Huzaifa ta qal haka nan dai a cikin musnad daga hadisin Huzaifa ibn al-Yamani yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati mun zamanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata janaza falamma tahayna ila al-qabr lokacin da muka zo wajen kabarin qa'ada ala saqi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanna akan guyoyin shi ko kace akan kabarin shi faja'ala yughajjidu basarahu fihi sai manzon Allah yake lallekawa yake dubbibawa ma'ana yake kai kake yake ne ka gane shi
ha saqai ne
ana
wurin saqai
saqai ba
ai kuma suka sa saqai
sa'ai
gun
auren kawa
shafati
sa'ati
auren kawa malam
mun shi ne shafati
to gan shi ba ai ne mamman hadisi auren ka kenan yake eh shi ana malam Musa babu shi ko a shi anan eh sa'afati
sa'afati
ha
sha'afati
ake sa
eh
mun ga sha
kana kai na ka sha'afa
sha'afati yin nama
mun ga
ka ga bawo ga nan miska aga miska shine sa'afa ba kenan ba kenan ba sa'afi bane fa ja'ala ala sa'afihi ala sa'afatihi shine kalqaya kashi eh zamna kama akan wannan dinshi kamar lidiya kashin da yake bayan lidiyar shi sai manzo Allah ya zamna anan da ya zamna anan fa ja'ala yawdiru basarahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ai haka ba ya dan yi tsawon da zati tsawon da zati ba sai dan tsugunna to manzo Allah da ya tsugunna fa ja'ala wanda wasu sai manzo Allah yake jijjuya ganin shi mana yake lallekawa sun makala sai manzo Allah yake cewa yudghaful mu'minu fihi dadq yani yudghaful mu'minu fihi dadqatun tazulu minha hamailuhu wa yumla'u 'ala al-qabr wa yumla'u 'ala al-kafir nara wal hamail 'uruq al-unsayn. Wannan hadisin Huzaifa yake cewa mun zama to tare da manzon Allah a wata janaza lokacin da muka zo jin kabarin sai manzon Allah ya zamna ko a ce ya duka ko ya tsugunna sai yake wawwangawa shine ya gudu da musarrafi ya kallina sai manzon Allah ya yi wannan magana sai yake cewa za'a matse mumini ko kace za'a takurar da mumini za'a matse mumini fihi a cikin kabarin shi idan aka matse shi har sai kasusuwan shi sun gushe ko kace jijiyoyin shi sun gushe shi kuma kafiri za'a tuka mishi kabarin shi da wuta shine sai yau sai fasar al-hamail shine a jijiyoyi na marayen mutum na marayen mutum. To wannan hadisin shi ma yana hadin laukun azaba ne amma dai hadisi ne gari bal hadisi ne ma mawdu'i. Ibn al-Jawzi ya kawo shi a cikin mawdu'at haka nan Ibn Hajar ya da'afa shi da Ibn Hajar da wasu su sun da'afa hadisin kamar su al-Haythami ya ce a cikin hadisin sanadin shi akwai Muhammad ibn Jabir shi kuma da'if ne da sauran malaman hadisi da haka hadisin abin da yake nuna raunin shi shine mumini ai baya cikin wannan mumini mun huce a hadisin wancan ko shi mumini ai za a ma bude mishi kabarin shi za a bude mishi kabarin shi a wasa mishi iya ganin shi za a ka mishi da wani za a bude mishi ga kallon masaukin shi a aljanna ga kuma ni'imomi ga sanyi ga kamshi ga kuma aikin cikin shi zai zo ya tsaya ya ɗebe mishi kewa a cikin kabarin shi shi wannan kafiri ne shi ne ake ma wannan ba mumini ba. وفي المسند أيضا من حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ حين توفي. أتكلم مسند حكى نبينا حديث جابر يكتي وجابر يكتي وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من في تغدى من ذن الله صلى الله عليه وسلم كان صحابي كل مسنة تغدى من ذن الله كوزاكي كوزو أبن ديك رسول من ذن الله شيني بنتي كي بنتي ما وصي سنجي جدنشي سنجي يكي يدن في إبادة saboda ne su ba da labari don kuma su ma su koyi da shi ma'ana shi ta kano duk wani abu da manzo Allah ke sun har da shi to shi sa ka ga yau aka ce za a zuwa cikin mutuncin manzo sahabbai ba su bane za a taba manzon Allah ya ce su a taba da kuma shari'a yake cewa sun kasance tare da manzo Allah lokacin zuwa Sa'ad ibn Mu'az lokacin da ya rasu. فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين ده من الله يي مش صلى وهو بي في قبره aka dora aka sashi a cikin kabarin shi wasawwasuya alayhi aka zuba mishi kasa aka daidaita shi subha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai man Allah ya fara yin tasbihi yake tasbihi fasabbahana qawli huma ay muka fara yin tasbihi thumma kabbara sai man Allah yake kabbara fa kabbana kuma sai muka kabbara fa kila ya rasulullah sai muka ce ya manzon Allah lima sabbahta me yasa kai tasbihi ya rasulullah kaga wannan zai na maka sahabbai cewa musu ma san me yasa manzon Allah yake tasbihi amma kuma suka yi saboda biyayya su sabbai sai ga manzon Allah ya ba sa bukata sai sun san me yasa a kawo su ma yake kai saboda biyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima sabbahta thumma kabbarta me yasa kai tasbihi sannan kuma kai takbiri. فقال سيما ذلك لك تقول لقد تبايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه يكي تيوى للي ونن قبر ونن باوى ألم ونن باوى نقل قبر شياء تاقوى شياء ويا أمتي مشي تولاي ونن تسبيه مني حسيد الله سبحانه وتعالى يا يمش ونن تاقوى قبر الناس يمش ونن hadisi ne wanda yake da rauni shi ma dai amma dai akwai hadisi makamancin shi wanda ya inganta amma wannan takurar da ake magana nan ba takura bace ta azaba saboda shi Sa'ad bin Mu'az shine wanda lokacin da ya rasu musu kisa shi ko lokacin da ya rasu eh Sa'ad ibn Mu'adh a garo akwai magana shin da ake cewa wanda lokacin da yayin sai da aka yi wani wata hadisa babba shine wanda sai da al'arshin Ubangiji ya mutu ihtazza aushin Rahman limauti Sa'ad to Sa'ad ibn Mu'adh wanda al'arshin Ubangiji ma sai da ya mutu a lokacin da yayin su kuma za a ci kabari ya matsa shi to ba matsa yadda ake nihi ba wannan ana nihin runguma runguma ta da kabari yake yi ba mutum idan aka sa mutum a cikin kabarin shi za ka gani ai kabarin nashi ya dan tallafo shi tunda dama an aka yi rami mu a nan umayin da ake ayi rami shine ayi rami a shakku ko in aka yi rami sai ayi wani tsakiya su kuma a ta ana yin al-lahad in aka yi rami sai a zo karshen nan kuma ayi wani rami a kasa to kaga wannan kaman ma ya dan takure shi kaman ya dan gugume shi to wannan shine ake magana ba wai runguma irin ta azaba ba wanda ko hadisin ma da yake cewa hadisin Aisha da yake cewa inda a ce akwai wani wanda zai tsira daga matsayewar kabarin to da Sa'ad ya tsira da ita to wannan ba ana nihin matsayewa irin ta azaba ba a irin ta kabari da ya dan rugume mutum ya dan wannan ne shine ake magana anan kuma da haka shi wannan hadisin ba yana ko da a ce inganta ba yana magana akan matsayewa da hadisi da kabari zai yi ma mu'mini ba irin ta azaba musamman kuma shi Sa'ad daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinan ma'ana hadisin ba wai tana nuna zuwa a matsayin ce irin ta ga balle kuma riwaya bata inganta ba riwaya kuma da ta inganta tana nuna akan cewa runguma ce ba irin ta azaba ba wa fi sahih al-bukhari min hadith abi sa'id qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih al-bukhari daga hadith abi sa'id al-khudri yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan wudi atli janazatu wahtamalaha rijalu ala anaqihim idan aka aje gawa lokacin idan aka aje gawa mazaje suka dauke ta abusa wuyayensu fa in kana salihatan idan wannan gawar da aka dauka ta zamanto ta gari ce mana gari yace qala sai ta yi cewa qaddimuni ku kaini ku gabatar da ni wa in kana laysa salihatan idan ta zamanto ba ta kyauki bace sai ta ringa cewa ya wailaha ya kai canta aina tazahabu nabiya ina za ku je da ita ita gawo take wurin haka wannan magana ta karshe manzo Allah yace yasma'u sautahu kull shay'in illa al-insan duk abin da kake yana jin wannan kara da wannan gawa take komai yana jin shi manzo Allah ce sai dai mutum ne kawai gani sai manzo Allah ce walau sami'ahu la sa'iqa inda mutum ya ji wannan kara to da ya suma ko kace da ya kame saboda kara ne mai tsanani saboda ita wannan gawa da ba ta rinke ba ta hango inda za a je a saka za a saka cikin bala'i da musiba da azaba ta Allah da kumci na kabari da azabar kabari ta hango wannan abun shine take ta wannan me yake cewa raki ya waila ya kai cuta ya kai canta sannan ina za ku yi da ita wannan hadisin yana karantar da mu da wani ladabi cewa idan mutum zai danganta wani abu gare shi idan ba na kinki bane baya danganta zuwa gare shi sai dai kawo aladami ga gai kaga amma kaga wannan nan uku da ke abin kyuki ne wa in kana salihatan to min zalaka cewa qaddimuni ita kawo za ta ga cewa ku gabatar da shi wanda Allah yayi ishara yayi ya bayyana dalilin zuwa gare shi amma kaga wannan da ke babu wannan kyuki sai da mai gai ya waila haya waila wannan kuma adabu ne wanda zaka dinga samu su a cikin nusus na shari'a hakanan idan aka zo za a danganta zuwa wani abu zuwa ga Allah subhanahu wataala idan ba na kirki bane ko da Allah shine ya halicci wannan abu to ba a dangana kai tsaye zuwa ga Allah amma sai abu na kirki wannan tunda su wata fata za a gani mu'mini da suna adda suna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim sai suka ce ni ghayril maghdubi alaihim waladdallin suka ce ya Allah ka shirye da mu zuwa hanyar wa'inda kai ni'ima an'amta ka musu ni'ima sai suka ce amma ba wa'inda al-maghdubi alaihim ba akai wushi a gare su sai ba ayu ba wa'inda ka musu wushi ba haka aljannu ma suke hudi suke cewa da suke hudi wa inna minal muslimin suke cewa lare wa inna la nadari wa inna la nadari ashuru urida bi wafi al-ardi am arada bihim suke cewa ba mu sani ba asharrun urida bi man fil ardi kaga da ke sharri ne suka ce wani sharri ne ake nihin shi zuwa ga mutanen kasa kaga ba da suke bayan kasa ba su danga zuwa ga Allah ba amma da suka zo wajen shi ne suka ce am arada bihim babu mushira wannan adabu ne wanda zaka samu a cikin nusus na shari'a wannan shi ma kaga ya nuna cewa wanda ya zama tuba na kirki bane bai bi abin da Allah subhanahu wataala yayi ba, bai bi umarnin Allah ba, bai hana akan ba abin da Allah ya hana shi ba, ga sakamakon shi. Wanda kuma na kirki ne shi ma ga sakamakon shi. Haka kenan maganar cewa al-i'timadu ala al-afwi ma al-israri ala al-dhanbi, wannan magana ce wanda babu ita. Malik ta fi al-musnad وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكي مسند الإمام أحمد دقى حديث أمامة أبي أمامة الباحدي يكتوى من ذلك صلى الله عليه وسلم يشوى تدل الشمس يوم القيامة على قدر ميم يكتوى غانا ذات غسو ذات غسو غانا تشعر القيامة على قدر ميم وغدا ميم يكتوى ويزاد حرها كذا وكذا سننكم زأقا ويزاد حرها za a ƙara zahinta kaza da kaza, ma'ana za a ƙara zahin rana gwalgwadon kaza da kaza a yadda zahinta yake a duniya, za a ƙara ta ranar tashar kiyama a wannan ranar ce ta glimin haru'us, za a ga kawuna suna tafalfasa kwakwale ko kan mutane suna tafasa kama ta al-qudu, kamar yadda tukwane suke tafalfasa yadda ana dahuwa ya awaquna fiya ala qadri khabaya, mutane za ta ringa yin jiki gulgudan kuskurs gulgudan saban Allah da suka yi, ko wajibi shi zai zama to minimum manyan da ka'abai, akwai wanda jiki zai kawo mushi jeje na idan sawo wanda basu da kuskure biya, wanda basu saba ma Allah biya ba a idan ka'abai ko wa minhum man yabru ila saqai, akwai wanda jiki zai kawo kwabrin shi cinye kwabrin shi, wa minhum man yablu ila wasbi, akwai wanda kwabrin zai ka tsake shi sai a shiko sai da tsake, wa minhum man yablu wa minhum man yurjimuhu al-araq, akwai kuma wanda jibi zai mashi linjami zu har wajen bakin shi, kowa da gulgudan da gulgudan wannan din shi. A wannan hadisin shi ma dai yana nuni ne zuwa wani da ake cewa wa'idi, ko a ce daga cikin tashin hankali na tashi al-qiyama, wanda waɗanda bayan da basu ba Allah za su shige shi ba, gulgudan saban mutane, gulgudan kowa, gulgudan saban shi, gulgudan wahala da zai sha, wanda ba shi da sako zai gulga gulgudan abin da zai, amma shi a tashin hankali na tashi al-qiyama galibi kowa sai ya shiga, amma akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da su, wasu kuma za su ma huce abin da su ma sani ba, wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai dauke su ya kai su alƙashin inuwarshi ta al'arshi, kamar yadda ya zo a hadisi ko mutum bakwai, akwai mutum bakwai hadisi Abi Hurairah bayan su ma kuma akwai wasu mutane wanda za a ɗauka su ma kai cikin ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala, to waɗanda su kuma ba sa cikin waɗanda mutane za su tsaya a cikin rana, in sai tsaya a cikin rana wani jiki zai zo mushi daidai idan sun wani ƙwaburi, wani tsatso, wani ma ya cinye shi, wani ma kai yana an ce kafiri a wata riwaya a wani hadisi shi kafiri shi ne yake durmiya duka a cikin jibin shi, mana kaga shi nufo ma zai kira ya yi ƙasa, to wannan kaga shi ma dai ya nuna irin wa'idin, ko a ce laukun da Allah subhanahu wa ta'ala, ko a ce irin tashin hankali na ranar tashin al-qiyama ga waɗanda ma ba su bi Allah subhanahu wa ta'ala, to waɗanda ma suka bi Allah ba yanda ya ce daidai ba, yanda ya ce ba kwarai, to su ma kaga wannan abin zai dan shahe su, sai dai su zai shahe su ne gwalgwadon kuskure su, gwalgwadon sabansu, wanda ya durmi a cikin kuskure a cikin sabo, to shi zai durmi a cikin wannan jibi da tashin hankali. Wa fihi an ibn Abbas, haka nan dai a cikin musnad dai daga Abdullahi dan Abbas, ni lokacin kika sallama yako daga Abdullahi dan Abbas an annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah yake cewa kaifa an'amu wa sahibul qawli qad iltaqama, ya za a yi in samu ni'ima a wannan duniyar, ya za a ji dadi in ringa jin cewa wai ni an mun ni'ima, yake cewa sahibul qawli wanda yake da qahu a hannun shi, mala'ikan da yake busa qahu qad iltaqama a kadai daga malƙarma a alƙarna duniya ma wuce kahon ya sa shi a bakin shi, wa hana ya bahatahu ya dan sunkuya da goshin shi, ya sami'u matayu mar yana cewa yau za a bashi umarni, ya rike wannan kahon ya sa shi a bakin shi ya dan sunkuya yana cewa yau shi ne za a ce mishi busa ya busa, yake manzo Allah yake cewa to ya za a yi in samu ni'ima, in ji cewa Allah ya mun wata ni'ima a wannan duniya ko in sa kankance. Faƙala ashabu, sai sahabu manzo Allah suka ce to manzo Allah ya za mu ce kaifa naqulu, ya za mu ce qalu, sai manzo Allah ya qala, sai manzo Allah ya ce musu qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ko kun ga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ala allahi tawakkalna, ga ubangijin mu ne muka dogara, hasbunallahu, Allah ya isar mana wa ni'mal wakili ma dalla da madogara shine Allah ala Allah tawakkalna ga ubangiji ne muka dogara kaga wannan hadisin ma yana nuna furgici cewa mu'minin da yake tunanin cewa ga mala'ika ko yau ko gobe za a bashi kuma wani ya busa to ina ga dama sakankan cewa yaje ya kima Allah ina ya ga saku lokacin ma da zai je yayi sakaki akan abubuwan da ya kamata yi wanda za su amfane shi a lahira shi har yaje yayi dogaro akan cewa Allah bai afuwa ne Allah bai rahama ne alhali kuma ya kima Allah ko yana cikin wannan saba mushi to kaga wannan hadisi shi ma wanda yake da wannan tunanin zai iya tsoratar da shi ya gane cewa wannan maganar ba magana ba ta gaskiya me kahon gashi nan yana kaho yana hannun shi yana jira a bashi umarni ko yau ko gobe babu tabbas kawai jira yake a ce a bashi umarni ko daga an bashi kuma daga ya busa shi ke mun zai tsaya shi to kaga wannan ba abu bane wanda zai sa mutum ya hankalin shi ya kwanta ko kuma ya sankance ma daga ita wannan duniyar kamar da manzo Allah yake cewa shi a matsayin shi a nan duniya kamar dan bulaguro wanda zai huce to kai ta rinka cewa dan bulaguro da yazo kawai zai yi kwana biyu zai huce ko kayan shi ya sunce kayan shi ma bai sunce ba to kaga wannan shine halin da ya kamata mu bi ne daya insha Allah mai mulaka ta Allah saboda kai wannan lokaci abin da muke yi da Allah mu mulaka sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك.